mita 89.5 da lafiyar muryar zamani. Sunana Tijjani Adamu daga masallacin Umar Said Tudun Wada dake nan Rabar Gidan Radio Manoma kenan dake unguwar Tukunta karamar hukumar birni. Yanzu haka an idar da sallah, kuma ina tare da limamin da yayi sallah wannan masallaci. Za mu so mu ji cikakken suna da matsayi, mu ji kuma hudubar mai takunta a takeice.
Na'am, alhamdulillah. Sunana Dr. Abdullahi Jibril Ahmad, babban limamin wannan masallaci. Yau khutbar mu alhamdulillah ta kasance ne akan wato hadari na cin hanci. Mun yi magana doguwa akan ainihin wato hadarin cin hanci, kuma a cikin abubuwan da muka faɗa shine kan cewa na farko dai abin da ake nufi da cin hanci a shari'ance shine wato duk abin da mutum zai bayar ko kuɗi cash ko kuwa a wani abu, kamar yadda muka kawo misali ko kamar abinci ko kuwa ainihin wato abin sha, domin a baiwa wani mutum wanda yake yin aiki a wani office din da yake rike da shi. Office din nan na gwamnati ne ko kuwa a na kamfanoni ne masu zaman kansu ko kuwa a unguwanni ne, a ba mutum domin a samu biyan wata bukata da ta ta'allaku da ainihin office din sa. To wannan in ya karba ya karbi cin hanci. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana hadarin cin hanci, yake cewa wato kullu mudgatin ko kullu lahamin nabatat min suhutin fannaru aulabe, wato dukkanin wata tsoka da ainihin ta bubbugo daga cin hanci ko ko abin da yake haram, to wannan tsoka wuta zata. Wannan hadisi shi kadai ya ishe mu wato ya firkitar da mu ya radanar da mu gabarin ainihin wato cin hanci da illar cin hanci. Kuma a cikin hutubar tamu mun nuna kan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutun yana karbar cin hanci za a dauke albarka a rayuwarsa, za a dauke albarka a ainihin wato arzikinsa, za a dauke albarka a ainihin wato iyalansa, za a dauke albarka a cikin duk abin da yake yi. Saboda haka rayuwarsa za ta zanto wato rayuwa ce wacce take babu albarka a ciki, kuma za a ɗebe masa ainihin wato rashin kunya, sannan kuma gashi in ya koma ga Allah zai fada cikin wutar wato jahannama. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kan cewa wato a cin hanci wata alama ce daga alamar Yahudanci. Yahudawa su ne suka fi ainihin wato aiki da cin hanci. Saboda haka duk wanda yake karɓar cin hanci, to koda ba ba Yahude ba ne, to ya sifantu da sifa irin ta Yahudawa. Wanda ko ya sifantu da sifa ta Yahudawa, to makomarsu za ta zama ɗaya. Domin manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, wanda duk ya shiga irin ta mutane to shi ma zai zama daga cikinsu ne. Allah ya kiyaye mu. Sannan a cikin hutubar tamu mun yi magana akan ainihin wato manzo sallallahu alaihi wasallama da itura wani sahabinsa daga cikin sahabbansa, ya tura shi zuwa ga wasu mutane domin ya yi masa aiki ko ya karbo masa zakka. Da ya je ya karbo zakkan nan sai dawo sai yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama hadha lakum wa hadha uhdiya ilayya, wannan shine abin da yake na zakkanku da kuka tura ni in karbo muku, wannan kuma tukuici ne da aka bani, saboda haka wannan nawa ne. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya fusata ya hau munbari yayi nasiha yayi wa'azi ya ja kunne yake cewa ma balu aqwamin naj'aluhum kuna amiluhum fi amali fa yaqulu ahaduhum fa yaqulu hadha li wa hadha lakum wa hadha udiya ilayya afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi fa yanzur hal yuhda ilayhi. Manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa me yake samun ku ne za mu sa mutane su je su yi mana aiki, amma in sun dawo sai su ce wannan shine abin da suka je suka yi aiki akai, saura kuma wannan tukuici ne da aka basu. Manzo Allah ya ce me yasa ba za su zauna a gidajensu ba su gani shin za a basu wannan tukuicin. Wannan yana nuna mana kan cewa duk wanda ya zo ya kawo maka wato wani abu na tukuici ko ya kawo maka wani abu da sunan kan cewa ya kawo ma ne domin girmamawa, domin mutuntawa, saboda ofisin da kake rike da shi baya halatta ka karba, in ka karba ka ci to ka ci ainihin wato haramun. Haka nan yana daga cikin nau'i na cin hanci hadiyatul ummal, kyauta da ake zuwa a ba mutum a ce ai alkhairi ne, wannan ma cin hanci ne. In mutum ya karba ya ci haramun ne, rayuwarsa ba za ta yi ainihin wato albarka ba. Wannan shine a dan takeice abin da khutbar mu ta yau ta kunsa, ta nuna mana illa da ainihin muni da hadarin wato cin hanci. Lalle ne mu guji cin hanci a ko ina mutum ya tsinci kansa, ko a ainihin ma'aikin gwamnati ne ko ko aiki ne na kamfani ko ko aiki ne nasa ma na kansa yake yi, wani ya zo ya kawo masa ainihin wani abu domin ya nemi wata alfarma a gare shi, to kada ya karba, zai rusa masa rayuwarsa ce. In ya karba in yayi amfani da ita, muna fatan Allah madaukakin sarki, kuma muna roƙonsa da ya kiyaye mu gaban munanan ayyuka gabaki daya, ya nisantar da mu ga barin cin hanci domin cin hanci shike rusa kasa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Fita ta manda 8.5 da lafiyar murar zamani. Sunana Tijana da mu daga masallacin Umar Saitudin Wada kenan, dake nan gwarar tukunta karamar hukumar birni. Sai kun kara jina a nan gaba.